إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدا غواتن ainihin wato Sha'ban watan 8 hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da hekara 1442 wanda yazo daidai da 20 ga watan 3 a Gregorian calendar 2021 wannan shine kasar dinmu na 20 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin La ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fadailuha Litafin fadilatu Sheikh Abi Abdullah Muhammad bin Sa'id ibn Raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi basu manta ba muna nan a cikin tafsiru ahli sunnati wal jama'a li kalimati la ilaha illallah amma kafin mu ci gaba akwai yan tambayoyi guda hudu wanda sun juma ba mu samu muka amsa su ba za mu fara da su in yi so sannan sai mu ci gaba da karatu wannan suke cewa assalamu alaikum malam mutumin da baya sallah sai sati sati shin in ya mutu za a masa sallah ko haka za a bar shi to duk mutumin da ya zama yana da matsala wajen yin sallah ma'ana yana sallake wata sallah yayi wata ko kuma baya zuwa yayi ta a jam'i to wannan yana sabawa Allah subhanahu wata'ala domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace al ahadul ladhi bainana wa bainahum as-sala abinda yayi bambance tsakanin mu da kafirai ita ce sallah faman tarakaha faqad kafara wanda ya bata ya kafurci amma malamin suna cewa wannan kufrun ne duna kufre wato kafurci ne alladhi la yukhriju min al-milla wanda baya fita daga tafarkin addinin musulunci dan haka mai aikata shi ana kiran sa fasiki kai tsaye ma'ana al-khuruju an ta'atillah al-kharijju an ta'atillah wanda ya fita daga yi wa Allah da'a saboda haka a karkashin wannan sai malamai suka ce kamar yadda Muhammad Nasiruddin Albani ya faɗa a cikin Ahkamul Janais yace ire-iren waɗannan mutane wanda suke aikata fasikanci ta hanyar kin wasu ibadoji da daina su da kuma aikata wasu miyagun ayyuka to akwai buƙatar mutanen kirki da bayin Allah wanda aka san su da nagarta su dinga kaurecewa zuwa yi musu sallah idan suka mutu amma sauran ma habba wa dabba to wannan babu laifi su je su mar sallah idan an rasa gaba ɗaya wanda zai masa sallah to wajibi ne akan kowanne irin kalar musulmi ne ya je ya sallaci wannan bawan Allah ina fata an fahimta saboda haka mutumin da yake kin wasu salloli yana daga cikin fasikan mutane yana daga cikin mutanen banza wanda suke kin bautawa Allah sawu da kafa har yanzu yana nan a musulunci amma kuma ana iya mutanen kirki su kauracewa zuwa yi mar sallah wallahu ta'ala a'lam malam ina tambaya game da wanda ya manta sai ya karanta salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama har sau biyu a cikin tahiyarsa a cikin tahiyar karshe menene matsayin sallarsa to dama dai ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa idan mutum ya zo tahiyan karshe ana so ya yi abubuwa guda uku ko zuwa hudu ma abu na farko dai ita ce tahiya din abu na biyu shine salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu na uku shine roƙon Allah wasu abubuwa guda uku Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masihi ad-dajjal abubuwa guda hudu zai roƙa Allah ya tsare shi to abin da yake tambaya anan idan mutun ya maimaita salatin annabin ya wuce sau daya shin meye matsayin wannan sallar? Wannan sallah ta sa tayi, babu abin da ya lalata wannan sallah, sai dai a hadisin yadda yazo bai nuna cewa ayi salatin sama da kwaya ɗaya ba. To amma tunda kuskure ne ko mantuwa yasa mutun ya maimaita, ba za a ce sallar ki ta baci ba, ko kuma sallar ta samu wata tangarda ko wata matsala ba. An gani? Dan haka dai sallar ba ta da wata damuwa a insha Allah ta'ala. To sannan sai wannan malan ka ce yana yara za su ce ina, malan ka ce yara za su ce ina babana. To malam, iyayen su mata hin su ma za su higa cikin wannan? Ma'ana akwai magana da muka yi in ba ku manta ba, cewa idan kananan yara duk mutumin da ya busu ne yaro karami, to daga cikin falalar ka haihu karamin yaro ya rasu, shine a cikin falalar haka gobe kiyama zai buƙaci ba zai higa aljanna ba sai an kira mishi baban shi. To ina jin wannan tambayar daga bangaren mata take. To yi ne suka ce anya su kuma ina labarin su? An ce zai ce ina babansa. To mama Safa, ai hadda ke baiwar Allah, ai ke ce ma za ki fara samun wannan falala ma kafin shi ainihin wato mahaifin, domin a ka'idar musulunci da wato ana jingina shi zuwa ga biyayya ga mahaifiyarsa kafin a jingina shi zuwa ga biyayya ga mahaifinsa. To sai malamai suka ce to duk wani benefit da ake samu daga da, to uwa kamar ita ce sahun gaba kafin waye? Kafin uba. An gane maganar da kyau ko? Ala ayyi halin dai wannan hadisi bai nuna iya mahaifi kadai ne zai samu wannan alherin ba, ke ma kina cikin wanda za su samu wannan alheri. Wannan yace malam mutum ne yace ma iyayensa ana buƙatar kuɗin makaranta, da aka bashi kuɗin sai ya kashe, shin halal ne ya ci ko haram? A kai ma ka ce kuɗin makaranta aka ce, to kuma da aka baka ya gaje ka ci farfesu da shi ko? To za ka biya kuwa, tunda ba kuɗin farfesu aka baka ba, ba kuɗin indomi da koyi aka baka ba, kuɗin ka je ka biya makaranta ne. Wataƙila lalle kuɗin makarantar ne ka karɓa, amma sai baka je ka biya ba, ka je ka kashe, to gaskiya baka kyauta ba. Wataƙil kuma ma ta iya yiwuwa ba ma maganar makarantar ba ne, kawai ka je ka yi ƙarya ne, don iya yara suna yi wa iyayensu irin wannan abu. A kurin sai je samu dattijo ya ce masa ai an ce za a sayi kaza, za a sayi kaza, za a sayi kaza, ya masa lissafin kusan 5,000 ko 10,000, baban ya ɗauka ya bashi, kuma ƙarya ne, tunda shi ba zuwa jami'a ko ba zuwa makaranta bai san me halin makaranta take ciki ba, kuma ya yi dan ba bincikarsa yake me yake faruwa ba. Idan baba ya yi tamfarin da dukiyar ɗan shi ya ci halal, haka malamai suka ce. An gane ko? Amma idan ɗa ya yi tamfarin da dukiyar baban shi, babu nasi da ya nuna cewa abin da ya ci halal ne, da haka a ƙarƙashin wannan zai biya wannan abin da ya ci. Amma inda uba ne ko kwata ya yi, ba wai ce maka ya yi zan yi kaza ka bashi kuma ya canja ya yi wani abu da shi ba, ko karɓewa ya yi cinye, to ya ci halal. Don wani mutum ya tara kuɗin shi zamanin manzon Allah a asusu, yana ta asusu rana kawai, sai baban ya kyallara sai ya gan shi ya je ya zuba ya fita, yana fita daga ɗakin sai ya je tona asusun ya fasa shi, ya kirge kuɗin ya saka aljihun shi, ya dawo zai zo ya siga ya sake zuba, sai ya zo ya samu babu kuɗi. Ya tambaya ina? Sai baban ya ce a kwantar da hankalin ka, kar ma ka daki ƙarnan ka, ni ne na ɗebe. To baban kuɗi na ya ce a ba zan bayar ba, ina dama da buƙatu na yi ka taimaka ka yi, don haka tunda na gano to na je na biya buƙatuna. Sai kai ƙararsa gurin manzon Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wannan yaro anta wa malika li abika, da kai da dukiyarka duk na ubanka ne, don haka ba za a bayar ba. An gane maganar da kyau ko? Duk na babansa ne, to duk na babansa ne, to duk dai ba ɗaya ba ne, da ubanka da babanka duk ba ɗaya ba ne. Yau wannan Hausar Goburawa ne ko? To Allah ya shiryar da mu. Zan haka za mu tashi kan dilalatuha ala al-uluhiyya, haka ne ko mun gama? Mun gama za mu tsaya tauhidur rububiyya. To na'am, shi ba mun gama kan wannan ayan za mu tashi. To bari mu fara daga farkon tauhidur rububiyya. Wannan kalma tana nuni zuwa ga tauhidur rububiyya. In an ce tauhidur rububiyya, shine tauhidin kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da halittu da kuma gudanarwa. Allah shi ya halitta, kuma shi yake gudanar da menene halitta. Malamai suka ce akwai abubuwa guda uku da zamu yi imani da su a karkashin ma'anar tauhidur rububiyya. Abu na farko shine Allah shi yake halitta. Sannan na biyu shine ya mallaki halitta. Sannan na uku shi ke gudanar da halitta. Wato cikin yin halitta da duk abin da kake gani a duniya, babu wanda ya taimaki Allah wajen aiwatar da su. Shi kadai subhanahu ya kirkiri komai, badi'us samawati wal ard. Wanda ya kirkiri menene? Sammai da kuma kasai gabaki daya da kuma abin da yake cikin su. Huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa stawa ala al'arsh. Allah hi ne ya halitti ainihin wato duk abin da ke cikin menene? Kasa gaba daya. Sannan ya daidaita a saman al'arshin shi. An gane ko? Don haka duk wani abu da ka gani a doran kasa, Allah shi ya halitte shi. Sai kai kuma yi imani, kai imani da wannan. Sannan na biyu, sai kai kuma imani da cewa shi kadai ya mallaka. Ba ana ba su yi tarayya da wani wajen mallakar wannan abun ba. Shi kadai ya mallaki komai. Kai ne kuna iya joint venture da wani, ko ba haka ba? Al-ishtirak ko asharika, ku hada hannun jari ku yi abu, ku mallaka ku biyu ko ku uku ko ku goma. To shi Allah bai mallaki wani abu a duniya ko a lahira tare da wani ba. Shi kadai ya mallaki komai. Don haka shi kadai ya halitta, ba wanda ya taya shi. Duk abin da ka gani a duniya ba wanda ya agaza wa Allah, shi kadai ya kayansa. Na biyu, shi kadai ya mallaki abun, ba wanda suka yi tarayya wajen mallakar abun. Sai abu na uku da ake so kai imani da shi, shine shi kadai kuma ke gudanar da abu. Wato iska da kaga tana kadawa, ba wanda ke taimakawa Allah wajen kadata. Ruwa da kaga yana gudu a cikin teku da kuma yake sauka a sama, ba wanda ke taya Allah wajen saukarsa da gudanuwarsa. Azurta mutane da kaga Allah na yi, ba wanda ke agazawa Allah menene wajen azurta su. Kul man yarzuqukum minas sama, ko amman yarzuqukum minas sama'i in amsaka rizqahu, ko ballajju fi utuwin wa nufur. An gane ko? Afa man yarzuqukum minas sama'i kai ko in amsaka rizqahu. Don haka Allah shi kadai yake azurta mutane, shi kadai ke talautawa, shi kadai ke kashewa, shi kadai ke rayawa, ba wanda ya taimaka masa wajen wannan. Don haka shi kadai ya halitta, shi kadai ya mallaki halitta, shi kadai kuma ke gudanar da halitta. To waɗannan abubuwan guda uku idan aka ce tauhidur rububiyya, to su ake nufi, kai imani da su. Ina fata ana fahimtar magana. To idan kai imani da wannan, to ka yarda cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne ya kadaita da rububiyarsa. Sai malam yace infiradullahi ta'ala bi khasa'isir rububiyya, kadaita Allah da dukkanin abin da suka shafi ainihin wato rububiyarsa. Wa qaddallat kalimatu la ilaha illallah ala tauhidir rububiyya, kuma wannan kalma ta la ilaha illallah ainihin wato ta yi nuni a bisa wannan tauhidi na kaidaituwar Allah da ayyukansa. Ala sabili tadammun, a bisa hanya ta jinginawa ko kunsa. Fa tauhidul uluhiyya, dan haka tauhidul uluhiyya mutadamminun li tauhidir rububiyya, yana kunshe da ainihin wato tauhidi na rububiyya. Wa dhalika li annahu la yastahiqqu an yufrada bil ibada illa man kana munfaridan bil rububiyya. Ta yadda zamu gano haka shine mu gane cewa wanda yafi cancanta da abauta masa to kuma shine wanda yafi cancanta yayi zama mai halitta domin wanda bai halitta ba ta ya zaka bauta masa ko yawa ba za ki ka bauta wanda bai ma ba bai halitta ba fa aruni ma za khalaqal hadha khalqullahi ko fa aruni ma za khalaqal ladina min dunihi wannan ita ce halittar da Allah yayi shi yayi mu shi yayi idanu yayi hanci yayi baki yayi ruwa yayi iska yayi kogi yayi tsuro yayi abinci komai fa aruni ma za khalaqal ladina min dunihi Allah ya ce ku nuna min abin da ba Allah ne yayi ba jama'a kun fahimci maganar da kike ku wanda halitta ce amma ba Allah ne yayi ta ba babu saboda haka tunda mutum ko aljani ko kwaro ko bishiya ko kaza ba su yi halitta ba da haka ba san cancanta abota musu ba kenan wanda ya cancanta abota masa shine wanda ya menene yayi halitta ko kama qala ta'ala kama yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratu fatir yace hal min khaliqin ghayru Allah dan Allah akwai wani wanda yayi halitta wanda ba Allah ba yarzuqukum minas sama'i wal ard wanda kuma yake azurta ku daga sammai da kasai la ilaha illa huwa lalle yadda lamarin yake babu abun bautawa bisa cancanta da dacewa sai waye kaga sai aka hada tauhidul rububiyya da kuma tauhidul uluhiyya a aya daya anan ana tambaya ce wanda take akwai tawbihi a cikin ta shin akwai wanda ya halitta in ba Allah ba amsar hi ne babu to tunda babu la ilaha illa huwa to ba wanda ya cancanta abautawa in bawa ba in ba shi ba ko an gane maganar da kike ko to wannan shine to sai malam yace a fadallatil ayat to kaga sai wannan aya ta nuni ala annahu la yastahiqqu an yu'bada illa al munfaridu bil mulki war rizqi wa ghayrihi ma min al umuri ar rububiyya sai wannan ya nuna cewa a hebe cancanta ba abautawa wani in ba wanda ya kadaita da mulki da arziki da wasu daga cikin al'amura na rububiyya ba wanda kuma shine Allah subhanahu wataala Allah shi kadai ne ya kadaitu da mulki domin ba wanda yake da mulki irin nawaye irin na Allah limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahhar ko yawa saboda haka ba wanda ya isa ya kai mulkin Allah subhanahu wataala ko annabi Sulaiman da muka ce mulkin sa shi da kansa ya roƙa ma yace a bashi mulkin da babu wanda yake da shi duk duniya in ba Allah ba duk duniya ba a yi mai mulki irin annabi Sulaiman ba to amma shi kansa mulkin sa bai kama kafar farcan dan gutsulin mulkin Allah ba amma fa duk duniya ba wanda yake da mulki kamar nashi fi yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba cafkar shaydanin aljani abin da ya faru shine wata rana ne annabi yana zaunar sahabbai za su ci abinci sai ga wata yarinya ko wani yaro bazan iya tuna yarinya ne ko yaro ba amma na fi tsammanin mace ne yarinya karama sai ga ta taho gadan sazo za ta sa hannunta a cikin abincin sai annabi ya tarab ya kama hannunta ya rike ya hana ta cin abincin yana rike da hannun sai ga wani dattijo shi ma ya taho gadan da sauri ya zo da nufin zai higa zai sa hannu ya ci abincin sai tarab ya tumke hannayensu ya hana su ci shi ne da ya kawo da su daga kan abincin sai ya ce wa sahabbai kun san me ya faru suka ce a'a ya ce abincin nan da muka zauna za mu ci shaidan ne ya taho da nufin ya amfani da hannun wannan yarinyar ya halattar wa kansa cin wannan abincin shine ne carab na rike hannun shi na hana shi lokacin da na kama hannun yarinyar to na kama tare da hannun shi na fata an fahimta yace da ya ga wannan ba zai yiwu ba sai ya hankado wannan dattijon ya taho da nufin shi ma yazo ya ci abincin dan ya halatta wa kansa cin wannan abincin yace shi ma sai ne carab na rike hannun shi a lokacin da na rike hannun dattijon na rike hadda wuyan shedanin a hannuna yace har sanda harshensa ya zazzago kan tafin hannuna ina jin sanyin harshensa akan hannuna an gane maganar da kike ko sai manzo Allah ya ce ba dan annabi Sulaiman dan uwana ya roki Allah cewa kada Allah ya bawa wani mutum mulki da isa irin tasa ba to da na rike muku shedanin nan duka sai yaran Madina sun yi wasan ojiyo da shi a cikin Madina ma'ana sai na kamo shi na fito da shi kowa ya gan shi na nuna masa fawa da karfi irin na annabtaka to amma tunda annabi Sulaiman ya roki cewa kada a ba wani fawa da mulki da zai sarrafa wata halitta sama da shi yadda ya sarrafa yasa sai na sake shi jama'a kun fahimci maganar da ke ko to wannan shi saboda haka to ko shi annabi Sulaiman da ya samu wannan bai ainihin wato samu mulki da ya kama dan dugon farce irin na mulkin Allah subhanahu wa ta'ala ba to wannan shine abin da ake so kowa ya fahimta dan haka shine kade ya kadaita da mulki da arziki da kuma arziki ba wanda yake da arziki irin na Allah domin kai arzikin ka yana da farkon lokacin da ka same shi sannan kuma akwai yuwar ka iya talaucewa ko to shi arzikin Allah ba haka yake ba na farko Allah tun kafin ayi kafin dama shi ne arziki ne kuma shi arzikin Allah baya karewa babu ranar da za a ce Allah ya talauci tare da duk wanda zai bawa da duk wanda zai rabawa da duk wanda zai basu yasa hadisin annabi ya tabbata hadisul qudusi annabi yake cewa da a ce za ku hadu a guri daya ku taru gaba dayan ku kowa ya gaya wa Allah bukatar shi duk duniya duk a hadu a guri daya a samu wani filin jeji a ce kowa ya zo na America su taho na Egypt su taho na India kowa a zo a taru sai ai layi wannan ya daga hannu ya ce Allah motoci 200 jiragen sama 300 kudi trillion 500 na fata an fahimta kowa ya gama bukatarsa sannan kuma kowa Allah ya bashi abin da ya tambayi Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan ba zai rage wani abu cikin arzikin Allah ba sai kwatan kwacin idan da za a tsoma allura a cikin teku in aka dage ta in dai ka yarda abin da ya makale na ruwa a cikin alluran nan ya rage wa teku wani abu to ka yarda wannan abin da Allah ya bawa mutanen duniya ma ya rage wa Allah wani abu a cikin arzikin shi Allah mai arziki ne ko talaka da mai arziki ne haka manzon Allah ya ce yasa lokacin Khadir annabi Hallur kenan da Bahaushe ke cewa lokacin da suka hau safina wannan jirgin ruwa da daga karshe aka fasa jirgin ruwan ya fasa jirgin ruwan ya wargaza ta suna cikin tafiya akan jirgin ruwan in ka je ka bi hadisin sai ga wata tsuntsuwa tana zuwa sai ta sauka a bakin katakon wannan jirgin ruwa sai ta tsoma bakinta haka sai ta zuki ruwan teku sai ta kara tahi ta sama sai Khadir ya ce wa annabi Musa ka san me wannan tsuntsuwar take nuna mana yace a'a yace idan har ka yadda wannan tsuntsuwar ta rage wa teku wani abu cikin yawan ruwan da yake da shi to ka yarda cewa Allah madaukakin sarki idan ya bawa mutanen duniya duka ilimi to ilimin gurin sa ya ragu kwatan kwatin wannan abu ina fata kun fahimci magana ma'ana babu abin da Allah zai bawa duniya ko ilimi ko basira ko fasaha ko arziki ya zama wannan abin ya girgiza arzikin da ke gurin Allah jama'a kuna fahimtar magana amma kai dan adam duk abin da ka tara komai yawan sa idan ka dauki wani abu ka bayar sai ya girgiza arzikin ka haka ne ko ba haka ba to wannan shine saboda haka arziki yana gurin Allah shi yasa kowa ya je nema a gurin sa idan yana so ya samu ba tare da matsala ba wa ghairihima min al-umuri rububiyya da sauransu daga cikin al'amura na rububiyya dan haka fa kalimatut tauhidi ita wannan kalma ta tauhidi tadullu ala tauhidir rububiyya bitadammun tana nuna mana tauhidi na rububiyya wato na kadaituwar Allah cikin ayyukansa da halittunsa abu na uku da wannan kalma take nuna mana shine tauhidul asma'i was sifat tauhidi na sunayen Allah da siffofinsa a cikin wannan babi ni dai ban ga littafin da ya kai alqawaidul musla fi sifatillahi wa asma'ihi alhusna na fadilati Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ba Malam Uthaymeen ya rubuta littafi mai suna Al-Qawa'idul Musla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna wannan littafi in Allah ya yarda in da rai da lafiya akwai yuwar mu iya saka ta'alim din sa saboda littafi ne wanda yake magana akan su nawa ne sunayen Allah tukunna da ake cewa guda 99 ne kin haka magana take ko kuma akwai gyara sannan me ye ma'anar wannan sunaye sannan wani tasiri waɗannan sunaye suke yi wa mutane wajen sanin ma'anar su da kuma aiki da su da roƙon Allah da su ina fata kun fahimci magana to waɗannan sannan me ne tasirin wannan sunaye wajen tauhidin musulmi da kuma aqidarsa to kaga wannan wani bangare ne na tauhidi da aqida wanda akwai buƙatar a samu lokaci a karantar da mutane shi to wannan shine amma dai a takaice abin da wannan yake nufi a yana nufin Allah yana da wasu sunaye wanda ba wanda yake da su sai shi walillahi alasmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi Allah yana da wasu sunaye ku kira shi da su masu kyau a ainihin wato a cikin suratu taha yace Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna ko Allah babu an bautawa da gaskiya sai shi yana da sunaye wanda suke masu ainihin wato a kyau an gane ko so saboda haka waɗannan sune sunayen Allah wanda ba wanda yake da su in ba shi ba kuma sunayen Allah alamun ne wa awsafu sunaye ne kuma sukofi ne akwai kuma sunayen da suke tabbatar da Allah a suna kuma suke nuna aikatuwar wannan abun kuma suke nuna tabbatuwar abun gabayi yanzu misali in muka ce al-gafuru Allah mai gafara ne to na farko dai min ismihi al-gafur daga cikin sunayensa shine menene al-gafur wa min sifatihi madha al-gufran daga cikin sifofin Allah kuma Allah yana yin me yana yin gafara ko haka kuma sannan gafara kuma tana menene zartuwa tabbatuwa ga wanda yayi wa to kaga wannan suna yanzu ya kunshi menene abubuwa guda uku to akwai abun kuma sunan kuma da abu biyu kawai ya kunsa bai kai uku ba duk wannan idan ka je cikin alqawaidul musla fi sifatillahi wa asma'ihil husna na fadilatu sheikh muhammad bin salih al uthaymin zaka ji karin bayani filla filla insha Allah ta'ala dan haka dai a malan yake cewa li anna ithbata wujudillahi aslan a domin asali tabbatuwar samuwar Allah wa ifraduhu bil ibada da kuma kadaita shi da bauta subhanahu mai tsarki yu'addu ithbatan li asma'ihi wa sifatihi ana kirga wannan cikin tabbatuwar sunan Allah din da kuma siffarsa wa zalika domin li annahu la yatasawwaru wujuda dhatin duna asma'in wa sifatin domin hankali ba zai dauka a ce ga wani abu akwai shi amma ba shi da suna ba shi da siffa ba haka ne ko ba haka ba duk abin da aka ce akwai shi to zaka samu yana da suna kuma yana da siffar ya wannan abin yake ko ba haka bane akwai wani abu da kan iya tunowa wanda akwai shi amma wannan abin ba shi da suna kuma ba shi da kaifiya da siffar ya yake akwai babu ku gane magana da kyau ko su shi yasa malin sai yace domin yana daga cikin abin da ya kamata mu gamsu mu fahimta shine bayyuwa a samu abu kuma a ce ba shi da suna abin kuma ba shi da siffa ba zai taba yiwuwa ba to sai dai abin da babu shi kwata kwata ko to ai ko babu tana da suna sunanta babu kuma tana da siffa siffar ta shine ba a ganta ba ko ba haka bane to ka gani to shine haka yake cewa li annahu la yatasawwaru wujuda zatin bayyuwa a ce ga zatin wani abu duna asma'in amma a ce babu suna wa sifatin kuma babu siffa li anna hadha la yasuhu domin haka ba zai inganta ba illa fi haqqil mumtani'at ka gani sai a cikin haƙƙin abin da ba zai yiwu ba wal ma'dumat da kuma abin da babu su kwata kwata abin da babu su ne shine za a ce babu sunan abin kuma babu siffar abin tunda babu shi ko ba haka ba wa qannasa shaykhul islam ibnu taymiyyah al harrani rahimahullahu ta'ala a imam ibnu taymiyyah ya nassanta magana akan cewa ala dilalati kalimatut tauhid ala jami'i anwa'it tauhid yazo yana magana akan cewa wannan kalma tana dauke tana kunshe da dukkanin nau'ukan abubuwan tauhidi faqala sayyati wa shahadatu alla ilaha illa allah fi hal ilahiyat a ita shahadatu alla ilaha illa allah a cikin ta akwai tabbatar da allantaka ga allah wa hiya al usul ath-thalatha sune tushe guda uku. Akwai buƙatar mu san cewa ita wannan kalma ta la ilaha illa Allah tana dauke da tushe guda nawa? Guda uku. Wa hadhihi al-usul ath-thalatha tauhidul rububiyya, na farko tana dauke da tauhidul rububiyya, wa tauhidul uluhiyya tana dauke da tauhidul uluhiyya, wa tauhidul asma'i wa sifati kuma tana dauke da tauhidul asma'i wa sifat. Sai malamin yace wa hadhihi al-usul ath-thalatha, kuma su waɗannan tushe guda uku, uluhiyya, rububiyya, al-asma'u wa sifat, yace taduru alaiha adyanur rusul, akan su ne addinin manzanni na musulunci suke kaiwa da komowa. Duk wani manzo waɗannan abubuwan guda uku yazo ya koyar jama'a tauhidul uluhiyya, a yarda Allah ne kadai abin bauta, tauhidur rububiyya, a yarda Allah ne kadai yayi halitta, ya mallaki halitta, yake juya halitta, tauhidul asma'i wa sifat, a yarda Allah yana da wasu sunaye da siffofi wanda ba irin na dan adam ba. Jama'a kuna fahimta? Yace to gaba daya addinin manzanni tun daga kan annaba Adamu har zuwa karshe, ko tun daga kan annabi Nuhu dan shi ne manzo na farko har zuwa karshe, to gaba daya waɗannan tauhidin nasu yana tafiya ne akan waɗannan abubuwan guda uku. Kun gane maganar da kyau ko? Wa ma unzila ilaihim, haka duk abin da aka saukar musu na littafai yana tafiya ne akan wannan abun. Wa hiya al-usulul kitabu allati dallat alaiha, sune tushe na littafin da ya nuni akai. Wa shahidat bi hal uqulu wal fitar, kuma hankula da tunani da nazarin dan adam ya tabbata a kayin su. Jama'a kuna fahimta? Wato shi yasa Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab da yazo cikin salasata usul ko usulul salasa, sai ce mana e ilam, ka sani ya kai bawan Allah, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, lalle wajibi ne akan mu musan mas'aloli guda hudu. Wajibi ne akan kowanne musulmi ya san mas'aloli guda nawa? Guda hudu. Wannan ka ji da kyau, in dai ka ce musulmi ne kai, to ba ana cewa ya dace ko ya kamata ba, a'a dolanka ka san waɗannan abubuwan guda hudu. In ma baka san su ba, to daga yanzu idan mun tashi ka je ka diga dugon ba na neman sanin waɗannan abubuwa. Jama'a kuna fahimta? Na farko yace al-ilmu, dole musulmi ya nemi ilimi. Jama'a kun fahimci magana? Yace to kuma ba ilimi na sai ka zama malami ba, dan galibi idan an ce mutane su je su nemi ilimi, abin da yake fara zuwa a kwakwalwarsu shine su je su yi karatun da su ma sai sun yi wa'azi, ba haka ake nufi ba. A'a, ilimi shi yasa da ya tashi sai fassara, sai ya ce wa huwa ma'rifatullahi, ko wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adilla. Ilimin da ake magana a nan akan cewa dole sai ka san shi a matsayinka na musulmi shine sanin Allah, to shine wannan tauhidin da aqidar da muke ta'alim dinta jama'a. Sanin wane ne waye? Allah. Shine wa huwa ma'rifatullah, ka san Allah. Wa ma'rifatu nabiyihi, kuma ka san waye manzon Allah. Ta hanyar karanta tarihinsa, yaushe aka haife shi, a ina aka haife shi, wace ce mahaifiyarsa, waye babansa, a wanne gari ya rayu, su waye abokansa, wanne aiki yayi, me yazo da shi daga gurin Allah, yaushe ya mutu, ina aka binne shi, me haƙoƙinsa da ya rataya a wuyanka a matsayinka na wane ne? Musulmi. Shine wa ma'rifatu nabiyihi, sai ce wa ma'rifatu dinil islami bil adilla, sannan ka san addinin musulunci kuma da hujjoji, ba wai kawai ka zauna kai musulmi ne amma duk abin da kake baka da dalili ba. Sallah ya akai, dan me yasa kake sallah? Ina dalilanka na yin sallah? Wannan aya, wannan hadisi. Azumi, ina mu dalili? Zakka, ina hujja? Da zai sauran duk abubuwan da suka shafi musulunci, aure, saki, zakka, wane ne duka? Wa ma'rifatu dinil islam bil adilla, sai yace wannan to shine abu na farko al-ilmu, sai yace athani abu na biyu al-amalu bihi, ko aiki da menene ilimi musulmi ba shashasha bane wanda zai yi karatu ya zama baya aiki yasa Allah madaukakin sarki ya zargi waɗanda ba sa aiki da abin da suka karanta a cikin menene a cikin alqur'ani subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'aluna ya ku masu imani dan me yasa kuke fadin abin da ba ku aikatawa ma'ana kun karanto abu amma ba ku aikata shi yayi girma a gurin Allah zunubin ya kai inda ya kai a ce ga karatu da jawabi amma babu menene babu aiki kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alu an gane magana da kyau ko saboda haka dole ne kai aiki da ilimi abu na uku shine adda'awatu ilaihi kiran mutane zuwa ga wannan ilimin da ka sani duk abin da ka karanta ka fahimta na addinin Allah to ba a yadda ka rayu kai kadai ba domin inda sahabbai sun rayu da nasu su kadai da za mu san wannan ilimin jama'a ba za mu sani ba inda annabi ya rayu da abin sa shi kadai da zai karantar da sahabbai ba zai karantar da su ba to kai ma idan kace zaka rayu da iya ilimin kai kadai to ai al'umma ba za ta waye ba yanzu mu da muke karantarwa Allah ya dora mu kan layin karantarwa da mun ce ilimin mu kadai muka sani kuma mu kadai zamu yi aiki da shi ai kaga da mun zalunci kanmu da kuma mun zalunci al'umma haka ne ko ba haka ba saboda haka dole ne mu karantar kamar yadda muka karanta dan mu ma inda an ki a karantar da mu ma ba mu karanto ba ko ba haka bane dan mu ma akwai wanda suka karantar da mu ba daga saban bakwai Allah ya watso mana abun ba ba haka bane jama'a to shi yasa abu na uku shine adda'awatu ilaihi ka kira mutane zuwa ga abin da duk ka fahimta wannan da'awa kuma tana bambanta gurgurdan yanayi gurgurdan lokaci gurgurdan bukata ina ma'anar haka wataƙila karatun da kai din nan yayi zurfin da zaka tara jama'a ka karantar to ka karantar kai haka wataƙila iya karatun kai ajujuwan nan na islamiya to karantar da su suma wataƙila karatun iya cikin gidanka da kai da ƴaƴanka da matanka to karantar da su jama'a kun fahimci magana karkashin ku anfusakum wa ahlikum nara alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'maru dan haka wannan shine abin da za a yi dan haka adda'awatu ilaihi abu na hudu na karshe as-sabru 'ala al-'adhabihi to ka sani kuma in dai ka rugunsumo cikin wannan harka ta neman meye addinin musulunci waye Allah waye manzon Allah yaya ilimin haka ya za a karantar da jama'a to ka sani kuma duk wani bala'i to kuma zai kare akanka duk wata cutarwa sai an maka ita za a zage ka har ma a doke ka har ma a daure ka ko yasa wallahi ina mamakin mutanen da suke tsoron yin magana ko tsoron fadin gaskiya saboda tsoron dauri ko duka yayi kai dama mai karantarwa mai fadin gaskiya babu abin da ya cancanta da kai in ba duka da dauri da zagi ba dama kai gadin gidanku ne wannan dan an zagi shugaban halitta annabi Muhammadu an doke shi jama'a har annabi ya je yana da'awa an jefe shi an karya mishi hakori jini na zuba san da ya jika gaban rigar shi da kan shi yake cewa kaifa yufilullahu qauman shaddu nabiyahu ta ya Allah zai rabotar da mutanen da suka fasawa annabin su goshi suka karya mishi hakori ina fata kuna fahimtar magana amma haka annabi ya daure ya jure ya dage ya jajirce har san da ya kai addinin nan inda ba a taba tsammanin zai je ba ko jiya na faɗa muku a khutuba to wannan abin da wasu suka gagara ɗauka yasa suka lalace suka tarwatse suka shashacci ka hakura da talauci zaka yi talauci inda zaka karantar ba zaka yi kuɗi ba sai idan Ubangiji ya kaddara maka yasa manya-manyan malamai magabata wala sun sha wahala sai a ƙarshen rayuwarsu Allah ya dinga danno musu kuɗi ya dinga danno musu kuɗi ka hakura da duk wani farfesu da wani dage-dage in dai zai hada ka wannan aikin wallahi tallahi duk abin da zai taka ma burki a gudanar da karantarwa da addini ka wance kalar da shi wallahi
ka hakura da saka riga mai kyau in dai za ta hana ka wai menene wannan aikin wallahi gara ka dauki sayan kudin wannan rigar ka je ka sayo littafi amma yau masu da'awa jama'a sun fifita sanya riguna manya sun fifita hawa manyan motoci sun fifita tafka tafkan gidaje da luntsuma luntsuman mata ina fata an fahimta akan abin da ya shafi menene da'awa da karantarwa sai ka hadu da su a aikin hajji ko umra abin zai baka mamaki kaga wasu dalibai ko malamai suna bi shago shago na littattafai suna neman littattafai da za su sayo dan ba su da su dan haka sun zo inda tushen abin yake suna nema amma wallahi kaga malami na Allah malami wanda duk gari yana jiwa amma ka ganshi a shagon sayan jallabiyoyi da riguna da takalman mata duk guzurinsa gaba daya sai ya gama wallahi ba za ka ganshi da leda daya na da tafai ba wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa duk mutumin da yake da'awa ya dauki kansa a haka wallahi ƙarya yake ba da'awa zai yi ba ka cire 20,000 30,000 50,000 ka sai littafi yanzu wani yana ganin wai ka cire irin wannan kudin ka sai littafi wai wannan wani rashin tunani ne da rashin sanin ya kamata you are very stupid baka san me kake yi ba wallahi Allah a wannan harkar ba wallahi babu abinda ba za mu iya sadaukarwa ba jama'a saboda ba za ka san zakin ta ba da mazar kwailar ta ba sai ka shigo baka san aikin da yake ciki ba yanzu yadda manya-manyan makiya Allah suka sa addinin Allah a gaba manya-manyan yan bid'a suka yi ta suke hujja da littafai hatta na ahlus sunna a ce malami ba zai kashe rayuwarsa wajen bincike da karatun addini ya karantar da jama'a ya tsamo su daga bala'in da ake ciki ba yanzu ku duba Audu Jabberi jama'a yadda yazo ya jefa mutane cikin bala'i da fitina Allah da ikon sa aka samu zakakuran matasa irin su zakin sunna Yusuful Islami ko Malam Musa Yusuf Asadus Sunnati wal Jama'at wannan bawan Allah ya gallabi wannan bawan Allah ya ishe shi menene ya faru wallahi ba komai bane bincike ne da karatu ne da kayan aiki da kuma kayan bincike ya tabbatar a matsayinka na malami kana da waɗannan abubuwa din duk ta inda aka kullo zaka yi jawabi kwanan nan wani dan shi a ya kira ni a waya shi ya dauka cewa abubuwan da muke faɗa wato kamar hauragiya ce sai ya kira ni wai shi waye ne can dai faɗa min sunansa ina ji ya fara magana sai na ce wannan na fahimci ina ya dosa sai ta ce yi tambayoyin da duk yake bukata ya yi sai ya ce ya ji ina magana akan Audu Jabberi dangane da mas'alar cire matan manzon Allah daga cikin ahlul baiti na ce kwarai da gaske sai ya ce ai matan manzon Allah ba sa cikin ahlul baiti to da zan aro dan hauka kadan na dan yi masa daga baya in dawo to sai na bar shi dai na ce bari mu dan tattauna tukunna an gane maganar da ke koyi na ce masa to suna cikin wa sai na ce kai menene ahlul baiti a gurinka su waye ahlul baiti sai na ce annabi Ibrahim lokacin da mala'iku suka je za su yi masa albishir da cewa zai samu ɗa me suka gaya wa matar shi ka faɗa me yace a'a shi ba zai faɗa ba nace a wallahi sai ka faɗa me ne suka gaya wa matar shi ai da annabi Ibrahim din ko da ita matarsa Allah shi ya kira su da menene ahlul baiti ina fata kun fahimci magana sai nace to a lokacin da ake mata albishir din za ta samu dan bata ma samu ba amma Allah ya kira ta da ita da mijinta a matsayin menene ahlul bait nace dan Allah su waye ne ahlul bait a wannan gidan mata da miji to in har zaka cire nana Aisha daga cikin ahlul bait rasulullah to ka cire matar annabi Ibrahim daga cikin ahlul bait sai ya ce a to ai ga hadisul kisa hadisun bargo lokacin da aka sauke wa manzon Allah fa kulna du abna ana wa abna akum wa nisa ana wa nisa akum wa anfusana wa anfusakum thumma naftahil har zuwa karshe annabi da ya tayi sai ya dauko na Fatima ya dauko Hassan da Husaini ya dauko kaza ya dauko kaza ya dauko kaza sai zo sai yace ya Allah gane ina fito da ni da ahlul baiti na su ma su fito yace to me yasa bai dauko na Aisha ba bai yasa mai dauko kaza ba sai nace to kafin na baka amsa ina so ka gaya mun su waye ne ahlul baiti sai yace ahlul baiti su ne ƴaƴan manzon Allah ina fata an fahimta da kuma jikokin shi ma'ana Hassan da Husaini da ƴaƴan jikokin shi da Alu Ja'far da Alu Aqilu yace cas kurege sai nace a lokacin da annabi ya debo Hassan da Husain da Nana Fatima ina su kuma alu menene alu Ja'far da alu Aqilu a cikin wannan bargon ba ya ce banda Nana Aisha ba tunda ba a dauko ta aka sa ta a cikin bargo ba sai nace to da alu Ja'far da alu Aqilu su kuma suna ina a lokacin nace wannan samfur ne annabi ya debo samfur ne to daga cikin ahlul baiti na wanda suke kusa ga waɗannan ya Allah na fata kuna fahimtar magana su wakilci shauran to amma saboda ƴan shi'a a kokarin kafirta wanda suke son su kafirta har suna kafirta ma wanda suke karewa su haka suke saboda ba su da kan gado ba su da lissafi a lokacin da kake cewa wannan hadisin nake sa wanda hadisin da annabi ya fito da su ya saka su a cikin bargo shine hadisin ka hujjarka akan cewa kaza to amma a lokacin sun manta kuma da wanda suke sakawa cikin ahlul baiti su Ali Ja'far da Alu Aqilu su kuma ba a saka su a cikin bargon ba kaga idan wannan hadisi na kisa shine dalilin da ya nuna sana na Aisha ba ahlul baiti bane to sai kuma ya ƙara zama dalili akan cewa Ali Ja'far da Alu Aqilu ba ahlul baiti bane ban gane ko kun fahimce ni an gane maganar da kyau ko to sannan mu dawo ayoyin nan da suke magana akan ahlul baiti Allah fa da ya tahi buɗe ayoyin da matan manzon Allah ya fara yace ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i idittaqaitunna yace fala takhda'na bil qawl fa yatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa sai yace wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil ula yace wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu sai ce inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-baiti wa yutahhirakum tatheera abin tambaya shin farkon ayat da suwa aka fara jama'a da matan manzon Allah ya nisa annabi amma saboda tsaban zalunci irin na ƴan shi'a sai suka ce sam suna na Aisha matan manzon Allah ba sa cikin ahlul baiti wanda asalin ayar su kansu ahlul baitin albarkatin Allah na magana da su suka ci aka shigo da su jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to lokacin da musulunci ke fuskantar ire-iren waɗannan matsaloli jama'a wanda wasu makiya Allah suke nan dare da rana suna bincike suna karatu suna kaza suna kokarin he sun yi damejin addinin Allah amma a ce kana matsayin malami baka da lokacin sayan littafi ba za ka inganta kayan aikin da'awarka ba ba za ka inganta kaza ba ba za ka yi kaza ba ba za ka yi kaza ba duk inda ka samu kuɗi sai zabga zabgan garuna da jamfofi sai manya-manyan akwatuna sai tafkat wallahi tallahi jama'a duk mutumin da baya iya sadaukar da dukiyarsa wajen ya gina da'awa yana malami na rantse muku da Allah ba da gaske yake yi ba wannan shine gaskiyar magana haka kuma duk individual mutane da ba su da kudin da za su bayar a gina addinin Allah wallahi su ma ƙarya suke yi ba wai maganar malamai kadai ba kana individual musulmin Allah kana ganin ga wata da'awa ta musulunci ya kamata ka bada dukiya a gina da'awar a gyara ta a saita mutane a dora su kan layi abinda aka rasa a samu abinda ba ake da shi a ƙara ingantawa kana da kuɗi a ƙarƙashinka ba za ka iya cirewa ka yi ba wallahi ƙarya kake yi jama'a sayyidina Abubakar da annabi ya ce a kawo kuɗin addini sai ya je tattaro dukiyarsa gaba ɗaya da ya mallaka sai ya ba wa manzon Allah da aka ce mai kabar wa gidanka sai ce taraktu lahumullahi wa rasulahu,
na bar musu Allah da manzon shi. Har Abubakar ya kwanta ya mutu bai yi talauci ba, haka ne ko ba haka ba?
Dan ya bawa addinin Allah kudin sa an yi addini, wannan ba hine lazibin da zai sa kai talauci ba bawan Allah.
Amma da yawa daga cikin mutane babu ruwan su.
Saboda haka wallahi jama'a wannan aikin aiki ne, zagewa za a yi wurjanjan afujajan a yi shi, sai kuma Allah madaukakin sarki ya taimake mu, Allah ya agaje mu. To shine yake cewa wa hiya al-usulu thalasa, ita ce tuhe guda uku, tauhidul rububiyya wa tauhidul uluhiyya wa tauhidul asma'i was sifat. Sai yace wa hadhihi al-usulu thalasa taduru ala adyanir rusul, waɗannan tushe guda uku su suke jujjuyawa akan addinin manzanni na musulunci. Ma unzila ilaihim, da kuma abinda aka sauke musu. Wa hiya al-usulul kitab allati dallat alaiha, usulu al-kibar, na'am, wasu manya-manyan tushuka allati dallat alaiha, wanda suka yi nuni zuwa gare su. Wa shahidat bi hal-uqul wal fitar, kuma hankula da tunanin dan adam suka shaidar da haka. Sai malam yace wa hadhihi al-kalimatu at-tayyiba laha shurutun, wannan kalma wacce take mai dadi tana da wasu sharuɗa. La budda min tahsili shurutiha, ko ba makawa dole sai an samu sharuɗan ta. Hatta tamfa aqailaha, idan aka samu sharuɗan ne sannan mai ita zai amfana. Wa hadhihi shurutu, waɗannan sharuɗa da muke so kowa ya san su. Zakaraha shaykhu Hafiz Hakami fi Sulami, Al-Hafizul Hakami ya faɗe su a cikin littafinsa mai suna Sulamul Wusul ila Ma'rifatul Usul. To akwai sharhinsa mai suna Ma'arijul Qabul, Sharhu Sulamul Wusul ila Ma'rifatul Usul. To a ciki ya kawo waɗannan baituka, kuma ya yi bayani akan ma'anarsu. Ga baitukan kamar haka. Malam yake to man qala ha mu'taqidan ma'anaha wa kana amilan bi muqtadaha fil qawli wal fi'li wa mata mu'minan yub'asu yawm al hashri najin aminan fa inna ma'anaha alladhi alayhi dallat yaqinan wa hadat ilayhi alaysa bil haqqi ilahun yu'badu illa al ilahu al wahid al mutafarridu bil khalqi war rizqi wa bit tadbiri jalla ani shariki wan naziri wa bi shurutin sab'atin qad quyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qa'iluha bi nutqi illa haythu yastakmiluha wal ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu wa sidqu wal ikhlasu wal mahabba waffaqaka Allahu lima ahabba.
An gane waɗannan baituka jama'a? Zan faɗa za ku rera su, kuma zan karɓa hadda wallahi. Yawwa, kowa sai ya haddace waɗannan baituka insha Allahu ta'ala. Kuma ma an yi sa'a, in mun gama karanta su yau karatunmu na ƙarshe na wannan shekarar kenan. Kaga kana da lokacin hadda kafin a dawo hutun Ramadan. An gane magana da kyau ko? Yawwa, saboda duk karatun nan da muke na cikin wannan littafin ya kunsu a cikin waɗannan baitukan jama'a. In ka iya waɗannan baituka ka fahimce su, to ka san duk wannan littafin gaba daya. Shurut ne na la ilaha illallah, sharuɗan da ke kunshi a cikin la ilaha illallah, wanda kuma sai da su ne sannan kalmar za ta samu karbuwa. Don haka kowa ya zage, za mu ɗauke su, kowa ya ji, duniya duk ta ji, wanda yake kallon mu ma ta internet shi ma ya haddace. An gane magana da kyau ko? Man qala ha mu'taqidan ma'anaha, man qala ha mu'taqidan ma'anaha, daga na rufe baki kuma karɓa za ku yi, babu jinkiri. Nan ne inda tsarin baitukan da ginin su da rera su zai yi daɗi. Man qala ha mu'taqidan ma'anaha, man qala ha mu'taqidan ma'anaha, man qala ha mu'taqidan ma'anaha wa kana amilan bi muqtadaha, wa kana amilan bi muqtadaha, wa kana amilan bi muqtadaha, wa kana amilan bi muqtadaha. man qala ha mu'taqidan ma'anaha wa kana 'amilan bi muqtadaha fi al-qawli wal fi'li wa mata mu'minan 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 yub'athu yawma al-hashri najin aminan yub'athu yawma al-hashri najin aminan يبعث يوم الحشر ناج آمينا يبعث يوم الحشر ناج آمينا بالقول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمينا فإن معناها الذي عليه 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 دلت يقينا وهدت إليه دلت يقينا وهدت إليه دلت يقينا وهدت إليه دلت يقينا وهدت إليه فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه
دلت يقينا وهدت إليه
أليس بالحق إله يعبد
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 إلا الإله الواحد المتفرد
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 أليس بالحق إله يعبد
إلا الإله الواحد المتفرد
بالخلق والرزق وبالتدبير
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 جل عن الشريك والنظير
جل عن الشريك والنظير
جل عن الشريك والنظير
جل عن الشريك والنظير
بالخلقي والرزقي وبالتدبيري جل عن الشريك والنظير وبشروط سبعة قد قيدت 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 وفي نصوص الوحي حقا وردت 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 وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها 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 بالنطق إلا حيث يستكملها 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 فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها والعلم واليقين والقبول 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 والانقياد فدر ما أقول 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 والعلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول وصدق والإخلاص والمحبة 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 وصدق والإخلاص والمحبة
وصدق والإخلاص والمحبة
وفقك الله لما أحب
وفقك الله لما
أحب
وفقك الله لما
أحب
وفقك الله لما
أحب
وفقك الله لما
أحب
وفقك الله لما
أحب
وصدق والإخلاص والمحبة
وفقك الله لما
أحب
من قال ها متقيدا معناها
من قال ها متقيدا معناها
وكان عاملا بمقتضاها
وكان عاملا بمقتضاها
في القول والفعل ومات مؤمنا
في القول والفعل ومات مؤمنا
في القول والفعل ومات مؤمنا
يبعث يوم الحشر ناج آمنا
يبعث يوم الحشر ناج آمنا
يبعث يوم الحشر ناج آمنا
فإن معناها الذي عليه
فإن معناها الذي عليه
دلت يقينا وهدت إليه
دلت يقينا وهدت إليه
أليس بالحق إله يعبد
أليس بالحق إله يعبد
إلا الإله الواحد المتفرد
إلا الإله الواحد المتفرد
بالخلق والرزق وبالتدبير
بالخلق والرزق وبالتدبير
جل عن الشريك والنظير
جل عن الشريك والنظير
وبي شروط سبعة قد قيدت
وبي شروط سبعة قد قيدت
وبي شروط سبعة قد قيدت
وفي نصوص الوحي حقا وردت
وفي نصوص الوحي حقا وردت
وفي نصوص الوحي حقا وردت
فإنه لم ينتفي قائلها
فإنه لم ينتفي قائلها
بالنطق إلا حيث يستكملها
بالنطق إلا حيث يستكملها
والعلم واليقين والقبول
والعلم واليقين والقبول
والعلم واليقين والقبول
والانقياد فجر ما أقول
والانقياد فجر ما أقول
والانقياد فجر ما أقول
وصدق والإخلاص والمحبة
وصدق والإخلاص والمحبة
وصدق والإخلاص والمحبة
وفقك الله لما أحب
وفقك الله لما أحب. وَفَقَكَ اللَّهُ لِمَا أَحَبَّهُ
وَفَقَكَ اللَّهُ لِمَا أَحَبَّهُ
مَنْ قَالَهَا مُؤْتَقِدًا مَعْنَاهَا
وَكَانَ
عَامِلًا
بِمُقْتَضَاهَا
بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَمَاتَ مُؤْمِنًا يبعث يوم الحشر ناد آمنا فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المتفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفي قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها والعلم واليقين والقبول والإنقياد فدر ما أقول وصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب kaga ai yawa amin amin to kaga yanzu insha Allah ta'ala zamu fadi ma'anar ta sama sama shikenan sai kowa yaje ya haddace in muka dawo hutu in Allah ya yarda zamu fara shurutu la ilaha illallah shine zaka ga daga ka bude shafin farko zaka ga al-ilmu kawai fashin baki za a yi maka akan waɗannan abubuwa shi yasa duk littafin waɗannan shurutan ne ya kunsa kace kawai daga farkon littafin har zuwa nan kamar muqaddima ne gabatarwa ne asalin karatun yana cikin waɗannan sharuɗan na fata kun bayyanci magana so don haka in ka haddace su sannan ka tsaya ka nutsu wajen yin bayanin da zamu filla filla ɗaya bayan ɗaya ka fahimci abun a ciki shikenan ka gama da wannan la'il kalmar da izinin Allah Allah ya taimake mu mallam yace man qalaha duk wanda ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah to ya hakuri tun da yau karshe ne zamu mun dan ƙara lokaci kadan mu'taqidan ma'anaha yana mai kudirce da ma'anar wannan kalma ya fade ta kuma ya kudirce abin da ke kunshi a cikin ma'anarta wa kana amilan bi muqtabaha kuma ya zama yana aiki da duk abin da kalman nan ta kunsa abin da duk ta kunso na ayi ko a bari na ayi aiki da abin ko kar ayi aiki da kaza na ayi tsora na ayi sallah ayi azumi ayi kaza ayi kaza ya zama yana aiki da duk abin da kalmar ta kunsa shine wa kana amilan bi muqtabaha fil qawli a maganar sa zaka je yana aiki da la ilaha illallah wal fi'li a aikin sa na gabobi yana aiki da menene la ilaha illallah wa mata mu'minan to bai tsaya iya aiki da gaba da farci da baki ba har ya dau Allah ya dauki rayuwar sa yana mai imani da Allah bai warware wannan kalma ba kun gane magana shine wa mata mu'mina sai mallam yace yub'athu yawmal hashir to ranar tashin alkiyama za a tashe shi najin a matsayin wanda ya tsira daga azaba aminan wanda ya amintu daga azaba ba wani tashin hankali a gare shi a gobe kiyama sai yace fa inna ma'ana alladhi alayhi domin ma'anar wannan kalma wanda aka gina ta akai dallat yaqinan wahadat ilayhi kuma tai nuni zuwa gare shi bisa yaqini kuma ta shiryar da mutane zuwa ga wannan ma'anar allaysa bil haqqi ilahu yu'bad ma'anar ta hine ba a bautawa kowa in ba waye ba in ba Allah ba ba wanda ake bautawa bisa cancanta da dacewa sai Allah hine ma'anar ka hine fa inna ma'ana alladhi alayhi ma'anar da aka gina kalmar akan ta dallat yaqinan wahadat ilayhi wanda tai nuni gare shi kuma ta shiryar da mutane zuwa gare shi shine allaysa bil haqqi ilahun yu'bad ba wanda ake can bautawa bisa gaskiya da cancanta sai shi Allah subhanahu wataala shine illal ilahul wahid sai Allah kwaya daya al mutafarridu abun kadaitawa da bauta an gane maganar da kyau ko sai yace bil khalqi abauta masa da cewa shi yake menene halitta kaga tauhidur rububiyya kenan da zuma ke magana war rizqi akade abauta masa da niyyar cewa shi yake menene arziki kaga dai har yanzu tauhidur rububiyya din wa bit tadbiri kuma abauta masa da cewa shi yake jujjuya menene halitta da duniya gaba daya kaga dai har yanzu tauhidur rububiyya sai yace jalla an shariki Allah ya daukaka daga barin abokin tarayya shine kamar kace wahadahu la sharika lahu shine jalla an shariki ya daukaka da a hada shi da abokin tarayya wan naziri ko kuma wanda za a kamanta shi da shi kace wani sun yi kama da Allah Allah ya daukaka daga wannan an gani sai yace wa bi shurudin sab'ati da wasu sharuɗa ne guda bakwai kad quyidat aka dabaibaye wannan kalma akwai wasu sharuɗa guda bakwai wanda da su ne aka dabaibaye wannan kalma wa fi nususul wahyi kuma waɗannan sharuɗan ba da ka maka kawo su ba a cikin nassoshi na wahayi qur'ani kenan ko hadisi haqqan da gaske waradat waɗannan sharuɗa suka zo su an gane magana da kyau ko waɗannan sharuɗa sun zo a cikin qur'ani da hadisi shine wa bi shurudin sab'atin da wasu sharuɗa guda bakwai kad quyidat aka dabaibaye wannan kalma aka daddaure ta aka cikuikuye ta aka nannade ta wa fi nususul wahyi a kuma cikin nasuhi na wahayi na qur'ani da hadisi haqqan da gaske warada suka zo sai ce fa innahu domin yadda lamarin yake lam yantafi qailuha mai furta ta fa ba zai amfana da ita ba mai furta ta ba zai amfana da ita ba bin nutqi da iya furci kawai illa haythu yastakmiluha sai ya kammala waɗannan sharuɗa guda bakwai kun gane maganar da kyau ko shine fa innahu yalle yadda lamarin yake lam yantafi qailuha mai furta ta fa ba zai amfana ba bin nutqi da iya furci illa haythu yastakmiluha sai fa idan ya tattara waɗannan sharuɗa guda nawa guda bakwai to sai kirwo su sai yace wal ilmu na farko shine ya salla ilaha illallah an gane magana da kyau ko wal ilmu ya salla ilaha illallah wal yaqinu ya sakankance ya sami yaqini an gane magana da kyau ko wal qabulu kuma ya karbi la ilaha illallah duk waɗannan abubuwan zamu zo mai fashin baki akan su dan akan su babuka mallan yayi ta bude al ilmin nan yayi masa babi shine a farkon shafi daga kabudi al yaqini shike gaba al kaza al kaza al qabulu an gane magana shine wal ilmu na farko ka salla ilaha illallah wal yaqinu ka sakankance da me la ilaha illallah wal qabulu kuma ka karbi la ilaha illallah wal inqiyadu na hudu shine ka jawo zuwa ga la ilaha illallah sai sai fadri ma aqulu ka fasan ka kiyaye wannan abin da nake gaya wa ka kiyaye nabiyar yace wasidiku ka gaskata la ilaha illallah na shida wal ikhlasu kai la ilaha illallah saboda Allah na bakwai wal mahabba ka so la ilaha illallah da ma abota la ilaha illallah sai mallan yace wafaqaka Allah Allah ya datar da kai lima ahabbahu zuwa ga abin da shi Allah yake so an gane magana da kyau ko to yan uwa wannan shine a karshen karatun mu na wannan shekara in Allah ya yarda sai bayan Ramadan zamu zo sai mu dora amma don Allah roƙon da nake mana musamman ga wanda suke da littafin suke zuwa da shi kuma gashi mun rera wasu ma sun yi rekodin gashi nan akan kuma internet kai kokari ka je ka haddace wannan sharuɗa waɗannan baituka ka haddace su don in ka haddace baitukan nan to ina mai tabbatar ma za ka fi kowa jin zakin abin da za a zo a karanta a gaba a cikin littafin an gane magana da kyau ku Allah ya shiryar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu daren sa wannan muka tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hada kuma inna billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh